قال رحمه الله السبب الثالث اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر عن طريق آخر سواء كان الصواب معه أو مع غيره أو معهما عند من يقول كل مجتهد مصيب. هل يزعجكم dalilai da ke kawo sabani tsakanin malamai? Hada ya kawo dalili na uku, ya ce wato intiƙadu ba'afin hadith ijtihadin qad khalafahu fihi ghayruhu. Ɗaya daga cikin malaman ma'ana ya dinga ganin cewa hadithi yana da rauni saboda iyaka gwargwadon ijtihadin da ya yi, wanda wani kuma ya saba mishi a ganin cewa bai da rauni a ijtihadinsa. Kuma mun san ka'ida cewa ijtihadu la yuqbal ijtihad, fa ijtihadi baya wadda ijtihadi ana indai matsala ce ta ijtihadi ta bincike, to kowa in yayi binciken sa gwargwadon abin da ya cimma ba dama ya ce binciken shi ya warware na wani. In gane ko malami ya har fi ahadin qawlaini annahu huwa sawab, matuƙar ba ya bayyana cewa ɗaya daga cikin zantuntukan shi ne ya fi sun jaye ba. Amma in duka matsala ce ta ijtihadi, to ba yadda zai yi su ce ijtihadin shi ya rushe na wani. Ce ma a ƙafin nazari an fariƙin aka ba tare da la'akari cewa wato ya zo ta wata hanya ba, sawa'un kana sawabu ma'ahu ko gaskiya tana tare da shi ne au ma'a gaini ko tare da waninsa au ma'ahuma ko kuma tare da su dukan su. Inda man yaqulu kullu mujtahidin mutib, akan wanda suke cewa duk wanda yake ijtihadi to ijtihadin shi daidai. Wannan hadisi ne na Abdullahi dan Umar dan Amr dan Abu Allahu anhu ma da yake cewa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Da haka ko da suka dauki wannan hadisin cewa duk wanda yake ijtihadi yana kan daidai domin kullu mujtahidin musib, duk wanda yake ijtihadi yana kan daidai. Amma dai duk da sanin cewa annal haqqa wahidun la yatajazza, sanin cewa gaskiya guda ɗaya ce ba ta rabuwa ne, gane ko? Saboda haka ba a itilafin cewa kullu mujtahidin musib, idan a ce musibun fil ajr, gane ko? Lakin laysa musibun fi qawli, ana yana da lada na ijtihadin da ya koda ne ya dace da abin da yake daidai ba ne. Amma ya zama gaskiya ta saba ma abin da yake a kai, to ba a cewa kuma gaskiyar ta zama tana nan tana can, gaskiya guda ɗaya ce, in gane ko? Shi ya sa mutanen da suka tafi Banu Quraiza manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce musu la yusalliyanna ahadun minkum illa fi Bani Quraiza, sai kada wani a cikinku ya kuskura ya yi sallah sai a cikin Bani Quraiza. To sahabbai da suka ji wannan umarni na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sun bi wannan umarni, da suka bi wannan umarnin suna tafiya a kan hanya sai suka yi sabani. Sai wasu suka ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ya yi kada mu kuskura mu yi sallah sai a Bani Quraiza, don haka mu wannan umarnin zamu. Wasu suka ce a ayi umarnin shi abin da yake nuni akai, yana nuni akan cewa ni gaggawa ne mu kai Bani Quraiza, amma baya hana cewa in sallah ta tafi ma hanya ne sallah. Da haka wasu suka tsaya a hanya suka yi sallah, wasu kuma suka tafi Bani Quraiza suka yi sallah. Kuma duka akan magana guda ɗaya shi ne kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yusalliyanna ahadun illa fi Bani Quraiza. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya zo ya same su waɗancan sun yi sallah a hanya, waɗannan sun yi sallah a Bani Quraiza, bai ce waɗannan ba ku yi daidai ba, bai ce waɗancan kun sa ba, inda ne ko ya ce kullum kada a sa ba, ba dukan ku kun yi daidai. To a kan wannan ne wasu suke cewa kullum mujtahidin muslim, kaga duk ijtihadi suka yi. Kowa ya amfani da tunaninsa ne, su suna ganin cewa tun da aka ce kar a yi sallah a ko'ina, ko sallar ta rufe mutum ba zai yi ba sai a Bani Quraiza. Cewa dalilika asbab, akwai dalilai da yawa da suke haifar da mutum ya dinga ganin cewa ya yi ijtihadi, don haka ijtihadin shi daidai ne. Daga cikin waɗannan dalilai, min ha an yakuna al-muhaddithu bil hadithi ya'taqiduhu ahaduhuma da'ifan wa ya'taqidu al-akhir thiqa, shine sai ya zama mun ba da labarin hadisi idan masu sauraro suka saurare shi. A cikin masu sauraron sa wani zai dauki cewa shi mutumin mutum ne mai rauni wanda ba a karban hadisinsa, ɗayan kuma zai dauke shi cewa mutum ne amintacce, thiqa ne a wajensa, saboda haka zai yi aiki da hadisinsa. Sauraron nan zai kawo masa saɓani, tunda idan ni na amince da shi ya gaya mun, ba abin da zai sa na ƙi karɓan zancen da ya kawo. Idan kuma shi bai amince da shi ba ya gaya masa, ba abin da zai sa ya karɓi zancen ya yi aiki da shi. Saboda haka kowa zai aiki ne a kan gwargwadon gamsuwarsa ko yardarsa da wanda ya ba da labari. Cewa ma'rifatu rijali ilmun wasi, sanin ar-rijal ma'ana mazaje, in an ce ar-rijal ana nufin rijalul isnad, masu rawaito hadisai, sun gane ko? Wannan ilimi ne mai fadi, ta iya yiwuwa kowa akwai irin ka'idojin da ya saka na ganin cewa wannan shine ka'idar ya amince da wanda zai rawaito hadisi. Misali wani yana iya cewa fa ni idan mutum ba kullum ina ganin shi cikin dogayen kaya ba, ko ya ba da labari ba na karɓan gaskiyar labari, shi zai ce wannan shine adala a wajensa. Ko za a iya yi kuma wancan ya ce kai masu sa dogayen kayan ba duka ba ce faɗan gaskiya. Ko saboda haka abu ne wanda yake mai faɗi wannan ilimi na sanin wato asalin rijalul isnad, shi ya sa malamai da yawa sun yi rubuce-rubuce a kan irin wannan fanni, kamar irin Yahya ibn Sa'id al-Ansari da su Yahya ibn Ma'in da su Imam Ahmad da su Imam Bukhari, duka sun yi rubutu a kan ar-rijal, ma'ana za su gaba da tarihin mutane ne da halayensu da ɗabi'unsu, wanda a kan wannan ne za ka yi ginin cewa ko ya kamata ka karɓi hadisin shi ko bai kamata ba. Ala قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه لاطلاعه على سبب جاري كان يهوى وندا يفدا ابن ده yake daidai din ne ya zama yana ganin raunin wanda ya rawaito din, saboda kila bincinan sa da dalilan da suke sanya a soki mutum wajen tunkuɗe maganar sa ko wajen tunkuɗe ruwayar sa. Wani kila ya san halayen mutane, ma'ana ya karanta su, ya karance su, ya bi irin maganganunsu, don haka da zarar wani ya kawo mishi magana ya san mai matsayin shi ba zai karɓa ba, wani kuma ta yi zai sani ba, kowaye ma ya kawo zai ce shi ke nan. Wa kad yakunu sawabu ma al-akhar, ta iya yiwuwa gaskiyan kuma ba tare da wannan take ba, tare da ɗayan yake bi ma'rifati anna zalika sababa ghayra jari, ya ga cewa to wannan dalilin da kake sukan wani a kai ba abun suka ba ne. Kamar misali mantuwa, mantuwa ana suka mutum akan mantuwa? Ba a suka mutum akan mantuwa. Kamar zai zuwa cikin bayanin sha Allah Umar radiyallahu anhu lokacin da suka tafi da shi da amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura su karbo sadaka, lokacin da suka je sai Jannaba ta same su dukkan su biyu a hanya, da janaba ta same su, amma yayi birgima a cikin kasa yayi sallar. Umar yace ni ba zan yi birgima ba, kuma ba zan taba kasa ba sai na nemi ruwa. Da haka Umar bai yi sallah ba sai da ya samu ruwa. Da suka dawo suka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya auku, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Umar, amma anta faqad asabta sunna, sai amma kai ne kai jake da sunna. Haka ne yake Umar abin da ya yi kuma shi ma daidai ne. In gane ko? To, amma ya ci gaba da ba da wannan fatawa da cewa wanda ya yi rasa ruwa ya yi taimama. Da ya zo ya ba da labari wata rana ya ce, ni da Umar fa muka wannan abin ya same mu. Umar ya ce, a'a ba haka ba ne. Mana Umar ya manta. Amma yayi Umar ya tuna, Umar ya ce, shi ba ya iya tunawa wannan abin ya faru da shi. To wannan zai zama abin suka a kan Umar da misali don ya rawaito hadisi sai a soke shi a kan wannan cewa ai ya taɓa yin wata mantuwa. Duk da yake su sahabbai dukkan su adilai ne, ma'ana cikakku ne, amintattu ne. Saboda haka ta iya yiwuwa abin da kake suka wanda ya rawaito hadisin ya zama ba abin suka ba ne. In gane ko? Ya zama ba abu ba ne da za a soke shi a kai. Kala waƙat imma da anna jinsahu ghaira jarihi, sai inda za a ce jinsin irin wannan abin da wancan yake ganin abin suka ne ya zama ba abin suka din ba ne, kamar mantuwa. Mantuwa ba abin a soki mutum a kai ba ne, don kowane ɗan adam yana mantuwa. In gaji ko kuma yana kuskure. Akwai ɗan adam da baya kuskure. To in ya yi kuskure a rawaito wani hadisi, sai ka ce to kai ka sa ka'ida duk hadisan da ya ga ba za ka karɓa ba saboda wancan kuskuren da ya yi. Sai wani ya ce a ai wannan jinsin kuskure ba dalili ba ne da za a soki abin da mutum ya rawaito. Sai dai idan kuskuren nashi ya yi yawa. In gane ko? Shi ya sa za ka ga cikin yin littattafan nan na rijal ɗin za ka ga an ce wani fulan kathirul khata, yana yawan kurakurai. Ace kathirul khata, kaga ana yin kuskure ɗaya biyu haka, amma mutum ya zama kuskuren shi ya yi yawa sai ya ce to wannan yana da damuwa ko? Ba zai ka ji sun ce fulan wani kathirul khata, yana yawan kurakurai. Saboda haka ta wannan dalilin sai wani ya tunkuɗe a hadisin ke ce shi ba zai karɓa ba saboda yawan kurakuransa. In gane ko? Ko a ce mutum ne mai gaskiya lakin na buyukti, kamar wannan yana yawan zuwa a ibarar wato Ibn Hajar ce saduqun yukhti'u, ba mutum ne da ake gaskata shi amma kuma yukhti'u yana yawan kuskure. Saboda haka wannan yana iya zama illan da za a iya tunkuɗe hadisin shi a wajen wani. Aw li annahu kana lahu fihi udhrun yamna'u al-jarh, ko kuma yana da wani uzuri, da wannan uzurin shine zai sa wannan abun ba zai tasiri akan abin da ya rawaito ba. Wa hadha babu wasi'un, wannan babi ne mai fadi ka koma cikin littattafai na rijal kamar mizan al-idad na Imam Zahabi. Ngani ko? Kamar abdu'afa na Uqaymi. Ngani ko? Da dai makamantan su irin waɗannan hadisan, kamar at-tabaqat al-kubra na al-Imam Ibn Sa'd, duka suna magana ne akan irin waɗannan wato tarihin mutane da kuma menene halin kowanne a cikin su. Walil ulama'i bil rijali wa ahwalihim fi dhalika min al-ijma'i wal ikhtilaf, kuma ka sani cewa malamai fa ana maganar tarihin mutane, ma'ana da ƙarfin hatsin su da cikan halayen su. To malamai akwai inda suka yi safani, akwai kuma inda suka daidai. Za ka samu wani cikin masu rawaito hadisin duk an yi safani a kan shi, wannan ya ce a'a amintacce ne, wannan ya ce a'a shi bai daba ga shi kaza da sauransu. Mithlu ma li ghayrihim min sa'iri ahli al-ilmi fi ulumihim, kamar yadda wasu a cikin wani fanni suke da safani da yawa da kuma inda suka daidai, to haka nan malaman hadisi in an zo ilmu rijal aka samu su ma suna da sabani. In gane ko? Musamman za a iya cewa wani mutum muttafaqun ala thiqatihi, kamar yanzu Imamu Malik rahimahullah, babu wani a cikin wanda ya rubuta akan rijal da za ka ji yana so kan Imamu Malik, sai a ce muttafaqun ala imamatihi, ana an yadda cewa shi shugaba ne ba abin nan ba shi a cikin abubuwan da yake rawaitowa. In gane ko? Ko Imamu Ahmad bin Sadi, ko Abdullahi bin Mubarak, irin waɗannan gaggagaggan malamai waɗanda za ka samu da wuya a cikin abin da suke rawaitowa ka samu abin da ba daidai ba, sai dai abin da ba a rasa na ɗan adam. Amma dai yana wahala ka ce ka same su da wani illa. To irin waɗannan kaga kamar malamai ka ce sun yi ijma'i a kansu ko a kan abin da suke rawaitowa. Akwai kuma wanda za ka ga an yi saɓani a kansu, akwai wanda za a yi saɓani a kansu. ومن هذا الشكل الذي لكم ألا يعتقد أن المحدث سمع الحديث ممن حدث عنه وغيره يعتقد أنه سمعه لأسباب توجب ذلك معروفة بغشكي كولي أسلام شوى شوى ديزو يسامى حديث كوي جلع دابار ونن حديث شيء وجن شيء ينا غني شوى ون ديباد دابار حديث بيجا حديث دقا وجن ون ديجبا يشي عجبا shi kuma a wancan din yana ganin cewa a ya ji daga wajensa. To kaga wanda yake ganin ya ji zai karba hadisin ya aiki da shi, wanda yake ganin kuma bai ji ba ba zai aiki da shi ba. Kuma akwai dalilai da yawa da suke gadar da haka a samu saɓani in gani ko. Kamar misali Imamul Bukhari daga cikin sharuɗansa shi ne wato bayan mutum ya ce ya rawaito hadisi a wajen wani, to yana da sharuɗa guda biyu. Shi ne sharaɗin nashi ya zama zamaninsu ɗaya, sannan kuma akwai yiwuwar sun taɓa saduwa, sun taɓa haɗuwa a wani abu, gani ko, ko da garinsu ba ɗaya ba, ya zama zamaninsu ɗaya kuma sun taɓa haɗuwa, gani ko. To za ka iya samu irin wannan mutumin wani ya rawaito hadisi bai cika wannan sharuɗan ba, sai kaga Imamul Bukhari a wannan dalilin ya ajiye hadisin shi, sai shi ba zai kama hujja da shi ba. In ka samu wani malami kuma sai ce a abin kawai da yake wadata da shi in dai sun yi zamani ɗaya ko da ba su taɓa haɗuwa ba, tana iya yiwuwa ya ji hadisi a wannan ba. Misali akwai aikin haji, ta iya yiwuwa garinsu ba ɗaya ba, amma za su iya haɗuwa a aikin haji tunda zamaninsu ɗaya ko. Zaka wannan da jiye da zai iya yi wacewa ƙila sun taɓa haɗu. Haka nan akwai tafiye-tafiye da ake da wasiƙu da ake rubuta, ta iya yiwuwa ya aika masa da wasiƙa sun yi magana. Kamar yadda Imamu Malik bai taɓa haɗuwa da Layth ba ibn Sa'd wanda yake Masar, sai kuma Malik yana Madina amma kuma zamaninsu ɗaya. In gane ko, akwai yiwuwar ƙila ya ji hadisi daga almajiran Imamu Malik su ɗauko su kawo masa, shi kuma ya faɗi nasa hadisan. Gani ko, ta yi yiwuwa ka ce Imamu Malik ya ce haddasana Al-Layth, Al-Layth zai iya ba da labari kuma ba garinsu ɗaya ba amma zamaninsu ɗaya. Gani ko, amma yanzu a ce wani malami yana Sokoto, wani malami yana Lagos, akwai yiwuwar za su iya haɗuwa, akwai yiwuwar za su iya haɗuwa, akwai kuma yiwuwar gida ba za su iya haɗuwa ba. In ya zama a cikin ƙauyuka suke, a tabbatar ba a gari yake ba a ƙauye yake. Kimace a Lagos ba a gari yake ba a can wani ƙauye kuma ƙila babu waya a wajen ko, bayan da ma za su yi magana. To irin waɗannan su ne dalilai da yawa da suke iya tasowa ya zama wani ya ce to shi yana ganin ba zai aikin hadisin ba don ba iya tabbacin cewa wannan ɗin ya ji daga waye. Wannan kuma ya ce a akwai yiwuwar za su taɓa haɗuwa. Wa minha daga cikin kuma dalilai an yakuna lil muhaddisi halan halu istiqamatin wa halu qirab, sai zama shi wanda ya rawaito hadisin, hadisin da ake sabani a kan shi kenan, yana da hali guda biyu, ya samu kan shi cikin yanayi guda biyu. Yanayi na farko, mafi yawancin wasu hadisai da rawaito daidai ne ba su a kure a ciki, sai kuma a wani yanayin ya rawaito wasu hadisai su dinga cin karo da su, suma wasu abu ne suke kawo dalilin wannan. Yace mislu an yuktalafa ko yaktalida, mana ya samu rikicewa kamar Abdullahi ibn Laji'a, wani lokacin za a yi magana a hadisi a ce fihi ibn Laji'a ko, za a ce akwai ibn Luhai'a ko ibn Laji'a a cikin sanadin, don haka hadisin na da yawa. Saboda shi ibn Laji'a din nan malami ne mai rawaito hadisai, da ya kasance yana rawaito hadisai kiryan ba su da damuwa. Sai wani jarabawa ya same shi, aka yi gobara a gidan shi dindin ta taɓa shi suka koli. To tun daga wannan lokacin sai ya shiga wani irin yanayi ma'ana baya iya kiyaye hadisan da ya rawaito. Da haka sai a ce hadisan da ya rawaito su kafin da tattaban shi sun kone za ka. Wanda ya rawaito su bayan da tattaban shi sun kone to sai a tsaya a yi bincike a kai. Domin suna zuwa haka suna kamar cin karo da juna. In gane ko? Shi ne ya kawo misali a wuta tare ko kutubu ko kuma da tattaban shi sun kone. Ko mutum ya samu taɓuwan hankali saboda kila girman shekaru ƙwaƙwalwar ta ta rikice haka. In gane ko? Ko misali mutum ya yi hatsari ya sa a mota ya samu muguwa a kai sai kaga ya manta da wani abu ko? Sai a ce mata ƙarfin ƙwaƙwalwar shi ya fi yadda yake da ko? Tsabanin bayan ya samu hatsari sai ga ba iya tuna abu. Kila sai an ɗau lokaci mai tsayi ya iya tuna wani abu da ya sani. To wannan yana faruwa a magaba. To wani zai ce to irin wannan dalili ne da zai sa idan na ji hadisi idan ban tantance ba shin a lokacin da yake daidai ne ko a lokacin da yake ba daidai ya rawaito hadisin ba don hadisi shi wannan tsakanin sai a sa mishi alamar tambaya. In gane ko? Sai a sa mishi alamar tambaya. Fama haddasa bihi fi halin istiqamati sahih da abin da ya bada labari na hadisi lokacin da yake cikin daidai din nan to hadisi ne mai inganci za a aiki da shi. وما حدث به في حال الاضطراب ضعيف abin da kuma ya bada labarin shi bayan ya samu rikicewa din nan sai a ce hadisi ne mai rawa. Shi yasa malamai na wannan fannin da zaran sun ga hadisin wani sun san cewa wannan hadisin ya rawaito shi ne lokacin kaza. Sun san gashi ba su ce a wannan ya rawaito shi ne lokacin kaza. Da haka za ka yi samun mutum ɗaya ne ya rawaito hadisai guda biyu za a ce wannan hadisin daidai ne wannan ba daidai ba to saboda irin waɗannan dalilan. Gani ko? Fala yudra zalika alhadithu min ayyi nau'in kaga sai hadisin ya zama wani hadisi daga cikin hadisan sa sai ya zama a tsakiya ana kokonto a cikin hadisan farko shi ne ko kuma na karshe na farko farko ne ko na karshe wa kad alima ghayruhu annahu mimma haddatha bihi fi hadhihi istiqama alhadu ko shi wanda yake ganin aiki da wannan hadisin ko ruwo da shi yana ganin mutumin ya ba da labarin hadisin ne lokacin kafin ya samu wannan imaucewa ko rikicewa. Ya sa wani lokacin maganganun ba da mai a kan hukunci a kan hadisi a kan irin wannan ne za a ce ma'ana magana a kan sanadin hadisi ma'ana yana samun rauni ta sanadin shi za ga abin da hadisin ya zo da shi da abin da ya kunsa da ta daidai ba kokonto a ciki amma sai a ce a sanadin akwai wani wannan wani akwai alamar tambaya a kai. Wannan alamar tambayar tana iya zama ɗaya daga cikin waɗannan dalilan da aka ambata. Wa minha daga cikin kuma an ya kunan muhaddithu kan nasi ya zalika alhadith. Ya zama shi da ya bada labarin hadisin ya manta da wannan hadisin da ya bada labarin shi. Fa lam yadhkuruhu fi ma ba'd. Bayan nan ko ka tuna mishi ma yake ce she an tahaddathana an kaza wa kaza zai ce da ana ma haddathu da kaza. Ce kai ka ba mu labarin kaza da kaza ya ce a'a ba ni bane. Mantuwa ce ta ɗan adam ko? Sai ya bada labari kuma ya manta kuma ba zai taɓa tunawa ba. Au an kara an ya kuna haddasa mai ko ya ce kai ni ba wannan hadisin da kake faɗa ba ni na gaya ma shi ba. Mu'taqidan anna hadha illatun tujibu tarkal hadith dan haka wani sai ya ce to ai wannan dalili ne da zai sa wannan hadisin ko da shi ya faɗa din shi wanda aka ba shi labari ya ce wani ne ya faɗa amma sai ya yi inkari. To a wajen wasu sai su ce wannan inkarin da ya nuna hadisin ba mai inganci ba ne a kan haka sai ce shi bai yarda da wannan hadisin ba wa yara ghayruhu amma wani kuma zai dinga ganin anna hadha mimma yasiqu al-istidlal bihi wannan ya halatta a kafa hujja da shi sai ce wal mas'alatu ma'rufa ai inda ulama'il hadith da hakan ana magana irin wannan magana da hadisi a ce hadisi kaza da'if ne ko hadisi kaza ba laifi ba ne. An mutum ya jahilci irin wannan fanni to ya haƙura akan ya jahilce shi ba don ya bai san shi ba kar ya zo ya dinga cewa ai suna ɓata hadisai da fanni ne wanda yake sananne a wajen malamai sun san shi kuma suna bincike a kansa. Wa minha kuma ana iya samun cewa anna kathiran min al-hijaziyyin yarawna an la yuhtaja li hadithi iraqiyyin aw shami wannan kuma ya shiga ta'assubanci an san ta'assubanci ko shi ne wato san kai nuna san kai da san fifitawa sai mutanen hijaz in an ce hijaz ana nufin maka da madina da kewayenta sai su ce to duk wani hadisi in ba daga mutanen hijaz ya fito ba to ba hadisi mai inganci ba ne in dai daga iraki ya fito ko daga Sham ya fito to hadisin bai da inganci. Su kuma mutanen Iraki da Sham suke su ma ba su yadda da hadisan mutanen Madina ko Makka ba. Kun gane ko? In lam yakun lahu aslun bil Hijaz, har sai hadisin yana da wani asali an taba rawaito shi ta hanya kan Hijaz. Amma an bai da asali a Hijaz to ba za a yi aiki da shi ba. Hatta kala qa'iluhum, har dai wani da tafiya ta yi tafiya yake cewa nazzilu ahadith ahli al-iraq manzilata ahadith ahli al-kitab la tusaddiquhum wa la tukadhibuhum. Haɗa ya wuce iyaka, yace hadisan mutanen Iraki kamar yanda hadisan maganganun ahli al-kitab yake, to haka ya kamata ku dauke su. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisin Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma yayi han, yace kada ku saurari ahli al-kitab, abinda kuka ji daga gare su yace la tusaddiquhum wala tukadhibuhum, kada ku gaskata su kada kuma ku karyata su. Domin za ku iya karyata su kuma alhalin abin gaskiya ne, za ku iya gaskata su kuma abin ba kare ba gaskiya ba ne. Ngani ko? Saboda irin kare da idan suka yi na jirkita ayoyin Allah, to wani da ya wuce iyaka yace to hadisan mutanen Iraki kuma su wannan matsayar. Da alhalin a Iraki akwai manya-manyan malamai. Ngani ko? A daga nan Imam Ahmad ya fito, sai a ce hadisan irin su Imam Ahmad za a sa su baina hadisi ahli kitab la nusaddiq wa la nukadhib. Imam Ahmad an san shi, ngani ko? Ko hadisin Imam Shafi'i sai a ce ba za a gaskata ba ko a karyata shi, tunda shi ma daga Iraki ya fito daga Baghdad, ma'ana ne yi zamanin sa. Ko a ce Imam Al-Auza'i daga cikin magabata ba za a gaskata hadisin shi ba ko ba za a karyata shi ba, wanda manya-manyan malamai ne, balle Imam Al-Auza'i tabi'i ne. To aka shi ma hadisin shi sai a sa musu wannan alamar. Wakila li akhar, wani an zo an kawo mishi sanadin wani hadisi, hadisi ne sanadin shi na mutanen Kufa ne, Sufyan shi ne Ibn Uyayna an Mansur an Ibrahim an Alkama an Abdullah ibn Mas'ud, aka ce wannan hadisin hujja, za a iya kafa hujja da shi. Kala ya ce in lam yakun lahu aslun bil Hijaz fala, in dai hadisin ba shi da asali a mutanen Makka ko Madina ba za a kafa hujja da shi ba, bai inganta ba. Sanadin fa Alkama babban almajirin Abdullah ibn Mas'ud ne kuma tabi'i ne, ngani ko? Kuma Ibrahim an-Nakhai ya rawaito daga Alkama, shi kuma Mansur ya rawaito daga gare shi, Sufyan ya rawaito daga gare shi, wannan sanadi ne mutane ne masu karfi sosai. To an-Nakhai din ne ba a yarda da shi ba ko Alkama ko Ibn Mas'ud din sahaba. وهذا لإعتقادهم أن أهل الحجاز ضبط السنة. وأنا بقوم يكيس جفت أمنا مكان المسيح سبودا سنة قدر شيء ومتانا ينجي الحجاز مكة دا مدينة دا ثورة ثم تتفتا دا سنة ثم تكيا يا سنة كيا دا ثورة مكة سبودا ما في يوان شنسا أبايا أنا سكي لا يقول وأنا شنع أمنا يكيس جفت أمنا kamar yanzu ka zo ka ce duk fatawar da ba daga su ta fito ba ko ba fatawa ba ce, sai ta samu asali daga su, ko da daga wani malami ne, sai an ce a shi ma malamin da ne karantar da shi kafin fatawar ta zama daidai. Kuna ganin hanya haka za a tafi daidai ne ko? To shi ne irin misalin haka, a ce duk fatawar da ba daga su ta fito ba ko daga wani malami ta fito a kowane gari ne ba ta yi ba, sai in tana da asali a duk, mana sai wanda in ya ba da fatawar ya taba yin karatu a gidan ko malaman shi ya ce ko mun ga ba ya dace ba ko falam yashud anhum minha shay, dan haka babu wani abu da yake na sunna da ba su san shi ba. Kuma ta iya yi wa wannan shekara sabani Imam Malik da dai ngani ko sabanin da suka yi na jami hada sallah lokacin ruwa, Imam Malik yana ganin wajibi ne a hada sallah an yi ruwa idan aka samu ruwa ko hajjar gona, saboda ya ce shi haka ya samu mutanen Madina suna yi, kuma mutanen Madina sun tsaya ne a kan abin da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai, don haka sun gada ne shi yasa suke yi. Lait kuma ya ce ba wajibi ba ne hada sallah, sun an ga dama a hada, an ga dama kar a hada, suka yi ta sabani har suka yi canjen wasiƙu, shi ya aika mishi da wasiƙa, shi ma ya aika mishi da wasiƙa. Dai sai yake cewa to Imam Malik idan kana kafa hujja da cewa amalu ahlul Madina ne, ma'ana mutanen Madina su ne hujjar ka, akwai sahabbai da yawa da suka yi hijira ta bar Madina, ma'ana ta bar Madina bayan rasuwar Manzon sallallahu alaihi wasallam. Wasu suna sha, wasu suna ina ne, wasu suna ina ne, kuma ba mu ga suna hada sallah ba, su ba su san wannan sunan ba ne. Kuma ruwan da ake a wannan yankunan ya fi ruwan da ake a Madina yawa. To sun yi dai ta canjan abin nan musanyan fatawa da dalilai, wanda a ƙarshe kusan shi Imamu Zaid ya kafa hujja mai ƙarfi ga Imamu Malik. In gane ko saboda hadisai shi suna da ƙarfi sosai a kan matsala. To haka ka ga ba yadda za ka zo ka ba da fatawa ka ce a ban na kira shi suna tambaya, idan haka ne fatawar shi kenan na yadda. Idan ba haka ba ne ban yadda ba, to wannan ba daidai ba ne. Ko misali mutanen Sokoto a ce musu ai duk fatawa ba ta Sokoto ba ce, to ba ta yi ba. Sai daga Jos-Nai bai ce a Jos-Nai akwai musulmi a kwanda ba musulmi ba gari. Ko? Haka zai ce sai in kyan malamin da ya taɓa yin karatu a Sokoto ko yana da wani malami a Sokoto ya rawaito irin wannan fatawar, to shi ke nan sai mu yi aiki da ita. To wannan yana cikin dalilan da yake iya kawo saɓani a kore ruwaya ma. Na ce ruwayar ka ta wuto mutanen ina ne? Ce ruwaya ta ta mutanen Makka ne? Ce ya to wannan za mu karɓa. Kai fa ruwaya ka ta mutanen ina ne? Ta mutanen Iraki ne? A ba za mu karɓa ba. Wa anna ahadith al-iraqiyyin kad waqa'a fiha al-iraq awjaba al-tawaqquf fiha. Sai a ce hadisan mutanen Iraki an samu rudani a cikin su, da haka dole a sai an samu matsaya a kansu. Ngaji ko idan ana nufin da mutanen Iraki ba ana nufin shugaban su Abu Hanifa kun dali su da yawa da abin nan. Wa ba'd al-iraqiyyin, su ma mutanen Iraki wasa cikin su suka ce yara anna yukaddar hadith ash-shamiyyin, su ma din nan ba za su iya jagila da mutanen Makka da Madina ba, sai suka ce to su ma mutanen Sham su ne Lebanon, Palestine, Jordan da kuma Syria su ne Sham. Ke to su ma haka ne, su mutanen Iraki ba za su taba hujja da hadisan mutanen Sham ba. Wa in kana aktharun nasi ala tarki at-tab'id bi hadha, amma dai ke duk da yake mafi yawancin malamai suna ganin wannan ba dalili bane na raunatar da hadisi. Kuma haka ce ba dalili bane za a ce hadisi ya raunata. Matukar hadisi sanadin shi ya inganta, kuma hadisin ya tabbata, to ba la'akari da inda ya fito. Ngani ko idan dai sanadin shi ya tabbata, ma'ana mutane ne amintattu kuma hadisin da inganci ne, to ba za a ce sai ya fito daga wani waje ba. Saboda kamar yadda ya gabata a littafi ta yiwu akwai wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai yake rike da wani hadisi kuma ya tafi wani gari. To ne a wasu suka rawaito hadisin daga wajen shi, alƙalin waɗannan ba su san hadisin ba, sai su karya tashi. A sahabbai sun wasu a duniya, wasu sun tafi Misra, wasu sun tafi Iraki, wasu sun tafi Sham, wasu ma sun tafi har can yankin ƙasashen Turai, wanda suka shiga Azerbaijan, Ngadi da Armenia, da wanda suka nauta ma har suka tafi can wani yankin kusa da Faransa tun a wancan lokaci. Wani kuma tun da ya je can bai dawo ba. Da haka kaga duk abin da ya ji mutanen nan ne za su dinga rawaitowa daga gare shi, ai ko? To kaga ba hujjar da za a zo a ce za a ki karɓa ko a raunata shi. Ali ya ce fa mata kana al-isnadu jayyidan, wannan magana ce Ibn Taymiyyah ne, kuma magana ne neman jiya da kyau a sa ta a cikin baka guda biyu, kuma a dinga wato duba ta da kyau. Ya ce fa mata kana al-isnadu jayyidan, duk sanda aka ce sanadi ya inganta yana da kyau, kana al-hadithu hujjatan, hadithin ya zama hujja. Saka sai da kawo ma hadisi ka ce kai ba ka yarda da wannan hadisin ba, sai mu duba sanadin hadisi ya inganta, sanadin yana da kyau, to huwa hujja, ya zama hujja. Sawa'un kana al-hadithu hijaziyan aw iraqiyan aw shamiyan aw ghayra zalika, ko ta ina hadisin ya fito, idza kana al-isnadu jayyidan kana al-hadithu hujja, sai hadisin ya zama hujja. Da haka ko a ina na samo hadisi na, na samo hadisi na a cikin muwatta suna kafa hujja da shi akan wata matsala ta addini, sai mu yanzu yana ja da ni, sai na ce to mu duba hadisin na muwatta mu ga sanadin shi ya ingancin sa, yana da inganci shi kenan hujja. Ko sai kai kuma ka je ka samo hadisin ka a cikin umdatul.com da sanadin shi da komai, sai muka ga ya inganta kuma hadisin yana da kyau, ya zama hujja a kai. Ko shi ya je ya samo hadisin sa a can wani littafi, amma dai sanadin jayyid mai kyau ne, in malamai suka ce ma wa isnaduhu jayyid, shi ana nufin sanadin hadisin yana da kyau. wannan hanya ne na karfafa hadisi, ya ce isnadu jayyid, zai iya yiwuwa Bukhari bai fitar da hadisin, babu Muslim bai fitar da shi ba, babu a cikin Abu Dawud ko Tirmidhi ko Nasa'i ko Ibn Majah, misali bai haki ya fitar da shi, sai a ce wa isnadu jayyid, sanadin shi na da kyau, ma'ana fa huwa hujja, hadisi ya zama hujja sai sanadin shi na da kyau. Ma'ana wannan hadisin fa ko ba mutawatir ba ne, ma'ana ko bai cika sharuɗa na mutawatir ba, ma'ana hadisin mutum ɗaya ne ya rawaito shi daga cikin sahabbai, in gane ko, ya zama hadisi ne a had, ba taɓa jin shi ba sai ta hanyar wannan sahabi, duk sahabbai su ce su ba su san wannan hadisin ba, to idan dai sanaduhu jayyid kana alhadithu hujjatan, kamar irin yadda ya gabata Abu Musa al-Ash'ari ya kafa ma Umar hujja, ya zo ya kwankwasa ƙofa su uku, Umar bai amsa ba, ya juya baya ya tafi. Umar ya ce sai ka gaya mu, ya ce a manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce idan muka yi sallama su uku ba bude mana ba mu juya baya, ya ce waye shaidanka? Abu Sa'id al-Khudri ya ce ku kyale shi, mafi karancin shekaru a cikin mu shi zai ba shi amana, ya ce ni nake shaida kuma na ba shi labarin haka, kuma Umar ya karɓa. Bayan da zai hadisi ya zama hujja a kansa saboda ya inganta, an samu wanda suka karfafa shi a kan haka, to haka sahabbai suke sai hadisi ya tabbata ya inganta aka zo da shi kuma ya saba da kai abin da kake tafiya a kai, to sai ka ajiye wannan abin ka zama hadisi, fa yakunu hujjatun laka, ya zama hujja a kanka. An kuma kace ba za ka karba ba, ka karya ta hadisin kenan, sai mu ce yayi bayani to wannan hadisin ni ba zan yi aiki da shi ba, ana ayya asa ce saboda malamin mazhaban mu ya ce ga abin da zan yi, to yanzu malamin mazhaba kake bi ko hadisi kake bi, sai ka dawo hadisi kai aiki da shi, mun gane ko, kuma wannan baya nuna cewa ka yi baran-baran da mazhabanka, kana nan akan mazhabanka amma kana aiki da hadisi, mun gane ko. وقد صنف أبو داود السجستاني رحمه الله كتابا في مفاريد أهل الأمصار من السنن. هذا ما لم يبقى سيا حكبا. أبو داود السجستاني شنو صاحب السنن. وانا يجب أن السنن أبي داود. يا وانا فوانا للتاج. وانا للتاب أن يعيش كمان وتواصل قابل معنا فيكشنال. Na yanda kowane mutanen gari ya rawaito irin hadisan da suka yi fice da su, suka rawaito wanda yan wannan garin ne kawai suka rawaito wannan hadisan. Bayyana mantasa bihi ahadu kulli misrin min al-amsari min as-sunan allati la tujad musnadatan inda ghairi. A cikin wannan littafin nasa ya bayyana cewa kowane mutanen gari, misali mutanen Misra, ga irin hadisan da suka rawaito da babu shi a wani gari. Ya zo da sanadin shi musalsalan har zuwa ga manzon Allah da sallama, ba za ka same shi a wani gari ba sai a wani san mutane. To kaga wannan ayya ya aiki mai girma, ya sauwake ma mutane, da hakan kana kokon san cewa hadisin zai ka koma a nan. Mislu al-Madina, zai ce ga hadisan mutanen Madina misali, wanda mutanen Madina ne suka yi fice da wannan hadisan, ko ka je cikin Sham ba za ka samu ba, kana cikin jin hadisi, ko daga Sham aka rawaito shi sai ka samu yana kulewa ne a wajen mutanen Madina, don haka hadisin na mutanen Madina ne. Wa haka wa Makka wa Ta'if wa Dimash wa Hibs wa Kufa wa Basra wa ghayriha ila asbab ukhar ghayr hadhihi, shi akwai dalilai da yawa, sai kuma ka shiga kana karanta fanni na musnadul hadith ne, shine zaka ga irin wannan abubuwa. To kamar yadda na faɗa a karatun da ya wuce na wancan satin, mu muna da sakaci zama a irin wannan yankin na inda muke, na kulawa da irin wannan ilimin na hadisi, misali sanin ilimin ƙa'idojin ilimin hadisi, kaga zai yi wahala ka je ka samu inda aka sa wani littafi na irin wannan fannin ana karantar da shi, ko kullum daga cikin sai tauhidi, ba ce wai ba abubuwa bane masu abin nan, suna da muhimmanci, amma shi wannan ilimin yana da muhimmanci saboda rashin shi ne yanzu ya sa ake ta samun damuwoyi. Mutum kawai sai ya bu magana kila ta likitoci ce ko masu hikima sai ce manzo Allah ya ce kaza, inda an sai wata ilimin ba za a yi wannan maganar, ko mutum kawai sai je ya bu magana a wani littafi cewa duk wanda ya ci kifi ya hada da nono to manzo Allah ya hana, kuma magana ce ta likitoci ba magana ce ta annabi ba, an gane ko, kada ka ci kifi ka hada da nono, shari'a ta hana ko, maganganu ne na masu hikima,
ko kuma kada kai wato in kai alwala da ruwan da aka duma mashi da rana yana gadar da kudinka sai a ce annabi ne ba akwai irin wannan magagarin da yawa to kaga da ana kula da irin wannan fannin na ilimi wanda zai tantance ma wannan maganar haka ne ko ba haka bane kuma sawa'u wannan magana hadisi ce ko ba hadisi bane duk za a iya sani saboda haka akwai littattafai waɗanda suke ba masu girma ba ba manya-manya ba da malamai suka sa su a wannan fannin kamar yadda na faɗa akwai baiguniya manzuma ce da wata wuce baiki 30 da wani abu ba gabatarwa ne duka akan irin wannan ilimin ko da wannan littafin aka sa ake karanta shi zai nuna wa mutane yaya irin wannan ilimin yake kuma ya za ka tantance hadisi mai kyau da wanda yake ba mai kyau ba kuma ko wanda sun ma manzo sallallahu alaihi wasallam kan kariya da yawa in gane ba ko ba littafin ajaluni kashful khafa ma ko ba littafin sahawi al maqasidul hasana haka da ko ba littafin imam suyuti al-da'ul masnu'a duka suna kawo irin waɗannan maganganu da za ka gani wani daga shi yana cewa saboda shi yana kasuwancin shinkafa ne ina fatan ba masu da shinkafa a kasuwa yace manzo sallallahu alaihi wasallam yace laukan al-arud rajulan da ahabbuna inda ake shinkafa na miji ne da mutane sun kaunce shi ba na abin da yake so yace yana so ya nuna cewa yana da kyau a dinga sayen shinkafa ne to sai a samu wasu masu sana'a sai su kirkira hadisi su sa saboda sun san sun ce su suka saka ba za a saurare su ba sai su danganta shi da annabi Allah in gane ko ko mutum ya kalli masu wata sana'a yana so ya mata musu sana'a sai ce ai manzo Allah yake masu sana'a kaza kaza ne to kaga shi kenan sai a guji wannan sana'a in gane ko saboda haka irin waɗannan insha Allah cikin irin wannan ilimi na sanin irin waɗannan mutum zai iya tantance abin da yake mai kyau ne da abin da yake bai da kyau kuma magabata Allah ya saka musu da alkhairi kamar Ibn Hajar idan ka ɗauki wato littafin bulughul maram kaga shine ya fi kusa da mu ya kawo irin waɗannan abubuwa a littafin shi amma ba kowa yake gane ba ma'ana zai iya kawo ƙarshen hadisi ya ce akhrajahu fulan wa fulan wa fulan wa sahahahu fulan wa waffaqahu kaza ko ya ce ba afahu kaza ce ko kuma ƙala daru kudin alhadisu ma'lul duk wannan fanni ne na yadda mun kusa da wani to wani kawai daidai zai ce ma alhadisu ma'lul hadisin ne illa ni rawahu daru kudin ya rawaito shi akhrajahu wa daru kudin ai ya rawaito shi kuma ya matsayin wannan hadisin ko akhrajahu al-hakim wa sahahahu ha wa wafaqahu az-zahabi hakim ya fitar da shi kuma sahahu ya inganta shi kuma zahabi ya mishi muwafaqa me ake nufi da wannan magana dan kana karanta bulughul maram a wajen wani baya yadda zai fi samu wannan bakin bai san me ake nufi shi dai kawai akhrajahu al-hakim wa sahahu wa wafaqahu az-zahabi bai san menene ake nufin muwafaqahu az-zahabi akhrajahu al-hakim duk abin da hakim ya fitar da shi mai inganci ne kenan ko akwai abubuwan da suke ba su da inganci da hakim ya sa su a cikin littafin saboda haka sanin irin waɗannan zai taimaka mana ƙwarai da gaske wajen fayyace abin da yake daidai ne da abin da yake ba daidai ba wannan yana daga cikin irin abubuwan da suke kawo saɓani ma'ana na kaga wani ya ce shi ba hadisi kaza ba zai aiki da shi ba as-sababur rabi wanda za mu tashi a kan ya ce ishtirafuhu fi khabarin wahidi al-adl al-hasib shurufan yukhalifuhu fiha ghayru wani yana magana akan wato al-hadithu min haythu wusulihi ilayna hadisi in an kalle shi ta fuskar zuwan shi gare mu ma'ana isowan shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta wace hanya ya iso hanyoyi guda biyu ne imma an yakuna mutawatiran wa imma an yakuna ahad ko dai zama hadisi ne mutawatir in gane ko wa huwa ma rawahu adadun kabir shine hadisin da mutane masu yawa za su rawaito shi in gane ko an mislihim daga mutane su ma masu yawa kwatankwacin su alladina yastahilu tawafuquhum ala al-kadhibi ko tawafuquhum ala al-kadhibi wanda mutanen nan zai yi ba zai taba yiwa ba mustahil ne abu ne mara yiwuwa ka ce su dukan su sun samu sun kirkiri kariya sun ce abu ne kaza wannan shine mutawatir in gane ko mana hadisin da zaka ga ya zo ta hanyoyin mutane da yawa, misali kamar ace sahabbai guda 70 kowa ya ji wannan hadisin, an sami shi ta hanyar Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Wa'id, duka sun rawaito irin wannan hadisi. To wannan yake kira mutawatir, gani ko? Yana iya ya kasu kashi biyu, yana iya zama mutawatir lafzi, ya zama lafazin shi mutawatir, duk wanda ya rawaito shi ya rawaito shi da irin wannan lafazin iri daya, babu canji. Yana iya zama kuma mutawatir ma'anawi, ma'ana mutawatir ne ma'anonin hadisin duka abinda suke nuna abu ɗaya ne, amma lafazin kowa da lafazin sa, kun gane ko? Kamar misali hadisin al-masu ala al-kuffai, hadisin shafa akan kuffai, hadisi ne mutawatir, amma zaka samu da yawa sahabbai sun rawaito shi ta hanyoyi daban-daban. Kamar hadisin Mughira, Mughira ibn Shu'ba ya rawaito hadisin shi kadai, yana tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace manzon Allah ya tashi zai yi alwada, yace fa ahawaitu li unzi'a kuffayhi fa qala da'huma fa inni adkhaltuhuma qahiratayn. Ko akwai hadisin Ali wanda ba irin wannan lafazin bane, amma kuma hadisi ne mutawatir, sahabbai da yawa sun rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shafa akan kuffi, amma ba su rawaito shi da lafazi ɗaya ba, iri ɗaya. Akwai kuma wanda ya zo da lafazi guda ɗaya, iri ɗaya, za ka samu abin da yake bambanci kadai, dai ku ne ba su da yawa. To wasu sun da shi mutawatir ba a gofar zuwa kan shi sai har ya tabbata, kun gane ko? To sai a zo ɗaya ɓangaren kuma da hadisi yake iskowa zuwa gare mu, shi ne aha, wanda shi ba mutawatir ba ne, ma'ana adadin wanda suka rawaito ba su kai mutawatir ba. Misali in ka kure ka kure ka kure bincike akan hadisin, sai ka samu an samo shi ne kawai daga wani sahabi kadai, ko sahabbai su biyu kadai suka rawaito hadisin, banda su ba wanda ya rawaito wannan hadisin. To kaga ya zama mene ne nan? Ya zama ahad, ma'ana daga ahadi, wanda yake shi kadai yake banda shi. To wasu suna sharɗanta cewa shi hadisul ahad din nan sai ya cika wasu sharuɗa kafin a yi aiki da shi, ma'ana ba hujja bane har sai ya haɗu da wannan sharuɗan da za su kawo. To shi ba yana cikin abin da yake kawo saɓani, in gane ko? Kamar wasu malaman mazhabobi za su ce idan hadisi ahad ne, su sun fi fifita shi akan wato qiyas. In ka koma wajen Hanafiya kuma su ce su a wajen su qiyasi ya fi hadisul ahad ƙarfi. Qiyasi ba tunani ne na mutum, ma'ana rational thinking, da ana kiran shi rational, ma'ana tunani. Sai to rational ya fi hadisul ahad ƙarfi, in gane ko? Yasa an koma littafin, an koma littafin Malam Albani, Allah ya masa rahama, ce hujjiyatu as-sunna, hujjiyatu sunna, ko dalilu hujjiyatu sunna, littafi ne karami haka, bai wuce shafi 27, ya yi magana a kan hadisul ahad da hujjarsa. To hadisul ahad hujja ne matuƙar, ya inganta ko da mutum ɗaya ne ya rawaito, kuma za a kawo maganganu na malamai da yawa tun ma daga sahabbai, da mutum ɗaya zai zo da hadisi kuma su yadda su sauka a kan maganarsa, saboda ya ingo, ya inganta, ya rawaito shi, kuma abin mai inganci ne, gaskiya ne, ko da shi kadai ne ya zo da abin a karkufar da wansa, in gane ko? Da yawa Umar radiyallahu anhu ya sauka daga kan wasu ra'ayoyi a kan dalili na ahad, saboda haka alhadisul ahad hujja ne. Kuma akwai wasu hukunce-hukunce na wannan shari'ar da ba su so ba sai ta irin wannan hanya, in gane ko? Sunna ahadiyya. To haka mutawatir ne ko ahad ne, idza sahha fa huwa hujja, matuƙar ya inganta to ya zama hujja. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.